أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى المختار وعلى آله وصحبه وموالاه. bayan haka ina yi wa ƴan uwana mata masu albarka da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka na Uthman bin Affan, sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan mu da haɗuwa a safiyar yau, talata 6 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444, wanda shine daidai da 28 ga watan uku shekara ta 2022 miladiya. Domin ci gaba da wannan majlisi da ake gudanarwa a wannan masallaci a yau karo na uku, muna nan dai a cikin wannan sura mai albarka, suratul Nur. Kuma idan ba a manta ba, jiya mun kwana a ƙarshen aya ta uku a cikin wannan sura mai albarka. Yau insha Allahu ta'ala za mu shiga cikin aya ta 4 zuwa abinda Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa mana. Alaram ya bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Allah maɗaukakin sarki yake cewa wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ula'ika humul fasiqun. Waɗanda kuwa suke jifan mata masu kamun kai sannan ba su kawo shaidu hudu ba, sai ku yi musu bulala 80, kuma kada ku karbi shaidar su har abada, waɗannan su ne fasikai. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سيدي وأن سك توب باين ونن سك كما توتتات حقيقة ألا ميغافراني ميجنقيني. ألا مدعوك كنسركي ياتشي قبدكاو وأنن آيوي بيننن دي أنبتاتشي وأنن سورة تاكن ساتن أفرقنت. Kuma a cikin yanayi wanda yake na ladabtarwa da tarbiyyantarwa ga wannan al'umma, al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a ɓangaren abin da ya shafi mutunci da mutuntawa da daraja ta ɗan adam. Allah maɗaukakin sarki ya fara bayani ko ya fara ambata waɗannan ayoyi bayyanannu da hukunce-hukunce waɗanda suke na haddi na zina. To sai Allah maɗaukakin sarki yanzu ya juya ɗaya ɓangaren, domin duk abin da ya gabata aka yi magana, an yi magana ne akan hukuncin wanda ya yi, kuma an tabbatar da ya yi, menene Allah ya dora akan cewa za a yi mishi. Yanzu kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya kalli ɗaya ɓangaren na mutane, ma'ana ba wanda suka yi aikata laifin ba, a'a waɗanda suka iya gani ko su tabbatar ko kuma ba a yi ba su ƙirƙira. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazina yarmuna almuhsanat, waɗanda kuwa suke jifan mata waɗanda suke kamammu masu kamun kai. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce summa lam ya'tu bi arba'ati shuhada, basu kuma zo da shedu tabbatattu guda hudu ba wurin tabbatar da wannan jifa da suka yi musu. A nan jifa ba ana nufin jifa da zaka dauki dutse ka wurga wa dan uwanka ba, jifa da Allah madaukakin sarki yake nufi a nan gurin bi ma'ana kayi dauki kalma ka jefa wa dan uwanka na cewa kana tuhumarsa da aikata zina. To ita Allah madaukakin sarki yake nufi a nan wallazina yarmuna almuhsanat, waɗanda suka jefu mataye waɗanda suke kamammu masu mutunci wanda ba a shede su da wannan aiki ba, ba a san suna aikatawa ba, ba watakila ma ba a yi ma shakka a kansu ba, amma sai aka samu wasu sun jefe su da wannan aiki. To sai Allah madaukakin sarki ya ce thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, da suka yi musu wannan jifa kuma basu ba wa kansu kariya ko maganar da suka ambata kariya da tanadan ma wannan maganganu shedu ba, kamar yanda yake wanda za a yanke wa hukunci na zina shine wanda aka tabbatar da cewa ya aikata ta hanyar samun tabbatattun shedu guda hudu. To idan ba a samu wannan shedu ba, ma'ana mutum kawai yayi da'awar wance ta aikata zina alhalin bai samu shedu waɗanda suke tabbatar da wannan aikin nata guda hudu ba, to ga hukuncinsa Allah madaukakin sarki ya ce fajriduhum samanina jalda, ku yi musu bulala bulala 80. Wannan shine hukunci ko haddi na farko da yake hawa kansu wanda za a zartar musu da shi a matsayin sun furta abinda sun kasa tabbatar mai da shedu. Malamai suka ce almuhsanat ana magana ne akan mace wadda take ƴa ba baiwa ba, kuma wadda take ta riski shekaru na balaga, kuma wadda take kamammiya mai mutunci mai daraja wadda ba a santa da aikata irin wannan laifin ba. Kazalika a nan da Allah madaukakin sarki ya ce wallazina yarmuna almuhsanat, waɗanda suka jefi mata waɗanda suke kamammu, ba wai kadai an taƙaita laifin ko haddin akan wanda ya jefi mace bane, ta yanda watakila wani zai ce to aini namiji na tuhuma da aikata haka din ni ba za a yi min bulala ba, ba haka al'amarin yake ba. Abinda yake a tsakanin malamai tabbatacce wanda babu sabani a tsakaninsu shine cewa yanda idan ka yi wa namiji kazafi da laifin zina wanda za a yanke mishi hukunci a kai, haka ne idan ka yi mawa mace al'amru fi zalika sawa. Domin al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin littafin shi fathul bari ya hakaito ijma'i na malamai akan cewa hukuncin duk wanda ya yi wa namiji wanda yake kamamme mai mutunci kazafi daga bangaren maza kenan, to irinsa ne dai wanda ya yi mawa mace wadda take kamammiya mai mutunci a bangaren mata, kamar yadda shi ma Imam al-Qurtubi da Imam Ibn Kathir duk suka hakaito wannan nau'i na ijma'i akan wannan matsala, ma'ana babu bambanci tsakanin namiji ko mace. Al-Allama al-Shinqiti a cikin tafsirinsa Adwa'ul Bayan yake cewa malamai na musulunci sun yi ijma'i akan cewa wanda ya jefi namiji, ma'ana dan uwansa kenan namiji ya jefe sa, ko mace ta jefi yar uwarta mace, ko mace ta jefi namiji, babu bambanci a tsakanin haka din akan abin da ayar alqur'ani a nan gurin ta nassanta na cewa bangaren maza ne za su jefi bangaren mata. Wannan an kawo shi ne bil misal, amma ba yana nuna cewa su kadai ne hukuncin yake akan su ba, dan haka dai kowane bangare ne ya jefi wannan bangare ɗaya bangare akan wannan laifi, to zai hau wannan hukunci zai hau akan sa. To anan malamai suna da maganganu akan wane ne al-muhsan, wani sharuɗa ne mutum musulmi zai cika wanda za su tabbatar mishi da al-ihsan. Malamai sun yi sabani bangare biyu, sabani wanda yake ba mai cin karo da juna ba. Wasu sun sanya cewa sharuɗan zaman mutum musulmi muhsan sharuɗa ne guda biyar: na farko musulunci, na biyu hankali, na uku kaiwa shekaru na balaga, na hudu ya zamanto ɗa ne ba bawa ba, na biyar ya zamanto kamanne ne daga aikata zina. Wannan sharuɗa guda biyar kamar yadda Ar-Razi ya kawo a cikin tafsirinsa su ne wasu malaman suka tafi akan cewa sai mutum ya cika waɗannan sharuɗa guda biyar ne idan aka yi mishi kazafi aka jefe shi da zina, sannan za a yankewa wanda ya mishi wannan jifar matukar bai kawo tabbatattun shedu guda hudu ba, sannan za a yi masa haddi. Yayin da wasu malaman kuma suka tafi akan cewa guda hudu, hankali kaiwa shekaru na balaga musulunci tsarkaka ko kamewa daga zina suka kawo suna su a matsayin guda hudu hankali kaiwa shekarun balaga afwan ba musulunci ba al-hurriya kasancewa mutum dane ba bawa ba sai kuma al-iffa min az-zina mutum ya kasance karban mai daga zina suka ce anan musulunci su ba su dauke shi a matsayin shar'i ne na ihsan ba domin ana iya samun mutum kaman mai wanda bai taba aikata zina ba sannan kuma mutum mai hankali sannan mutum wanda ya kai shekaru na balaga sannan da cikakke ba bawa ba kuma sannan ya kasance mai in an tuhume shi da wannan laifin aibu ne a gare sa domin bai aikata din ba to ala ayi halin dai mu gane cewa waɗannan su ne shar'ai kuma tunda ana magana ne akan abin da ya shafi hukunce-hukunce na addinin musulunci to lallai kamar daukan masu shar'i guda biyar zai fi zamantowa ya dace da abin da ake magana akan shi din kai tsaye al-ihsan kamar yadda muka sani wani abu ne wanda kamar kalma ce wadda take nuna ma'anar kariya katangewa kane ya zamanto an gina wani abu wanda zai shiga tsakaninka da aikata wani abu ko tsakaninka da wani abu ya riske ka wanda yake galibi yakan iya zamantowa na cutarwa shi yasa aka sawa al-hisnu suna hisn kariya da ake cewa hisnul muslim kariya ga musulmi katanga da musulmi zai yi riko da ita saboda wani sharri na shedanu ko aljanu da zai iya tunkararsa in aka ce hisn nagari ganuwa ko katanga da ake yi a gari a kewaye saboda ya zamanto an kare ta daga abokan gaba da suka iya faduwa da haka al-ihsan wata kariya ce da dan adam yake ba ma wa kansa yake tanada wa kansa saboda kar wani abokin gaba ya kawo masa farmaki ko ya cutar da shi ko ya mishi wani abu wanda yake zai keta alfarmarsa da mutuncin kanun wani abu wanda zai sanya wa mace ya zamanto ya bata kariya da katanga daga aikata laifi na zina wanda malamai suna da maganganu akan waɗannan abubuwa da mace za ta riƙa din waɗanda a galibi suke hana ta ko suke mata katanga da aikata zina na farko islamuha musuluncinta addininta idan mace ta zamanto mai addini na gaske tana kokarin kamanta hukunce-hukunce na addini ta san cewa Allah madaukakin sarki ya ce wala taqrabuz zina ba za ta aikata zina ba na biyu hankalinta hankali cikakke wanda yake baya daukan wannan jagwalgwalan da kazanta domin in ba ma ana magana kadai ta addini ba a kalli al'amarin a dauke shi bisa fadin ma'ana za mu fahimci cewa duk wata al'umma wadda take mai daidaitaccen hankali tana kyamatar irin wannan laifi din tana kyamatar aikata shi balma har za ka gani daga ciki wanda idan suka siffanci da irin wannan laifin ba da hujja ta addini ba domin in ma sun kasance ba masu addini ba amma za ka ga hankali baya daukan wannan al'amarin ana kyamatarsa na uku shine kai wata shekarun balaga na'am ta san cewa idan ta aikata akwai hukunci a kanta ta san cewa idan ta aikata wannan abin zai iya cutar da ita ta san cewa za ta iya samu cuta mafi girma wadda ita ce wataƙila ta samu juna biyu sakamakon aikata wannan saboda ta kai shekarun da hakan zai iya faruwa da ita abu na gaba kasancewarta ya ba baiwa ba ya cikakkiya wadda take da ƴanci da daraja da kima wadda aka same ta a ƙarƙashin inuwa wadda take ba ma wa ɗan adam ƴanci cikakkiya irin wancan shekaru ko lokuta da ake ɗaukan ɗa da bawa wataƙila yanzu mu ba za mu iya riskar nauyi ko girman al'amarin kasancewar mutum ba ɗa ba bawa saboda ba mu riski lokacin ba amma ko karantawa ake a labarai ko irin documentaries da ake yi muna ganin irin mu'amalar da ake yi wa bayi mun san cewa al'amari ne na ƙasƙanci na kaiwa makura gurin mai da ɗan adam koma baya musamman idan ya kasance an ci karo da waɗanda ba addini a cikinsu domin addinin musulunci addini ne da ya yi umarni da mu'amala da kyakkyawa ko da ga bayi ɗin ne ma amma fa mu sani kowa addinance bawa ba shi da mallakin kansa bai isa da kansa ba sai abin da ubangidansa ya yi da haka a matsayin ya mace wadda take cikakkiya wadda yake tana kasancewa a ƙarƙashin inuwa ta musulunci tana da wata izza da take da ita tana da wani mutunci da kima da bai kamata a ce ta sarar yadda shi ta aikata wannan laifi ba shi sa lokacin da Hind bint Utba radiyallahu anha bayan ta musulunta suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa za su yi mubaya'a. Allah madaukakin sarki ya bada sharadi na yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi wa mata mubaya'a idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina. Manzo Allah sai ya dauki wannan aya gaba gaba yana ga yanzu wa la yasriqna ba za su yi sata ba. Hind bint Utba ce ta ce ya Rasulullah Abu Sufyan mutum ne mai kankamo wanda baya miƙawa bisa wadata a tsakanin a cikin iyalinsa bayan yana da shi. In na ɗauka daga abin da yake da shi na ciyar da iyalina ko mun yi bukatunmu ni da iyalina a bisa gwargwadon lalura, wannan zai amsa sunan sata? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa wannan ba haka ba ne. Wala yaznina ba za su yi zina ba. Hind bint Utba sai ta ce subhanallah awa tazni alhurra. Abun mamaki, tsarki ya tabbata ga Allah, shin ya dama cikakkiyar ya za ta yi zina? Ma'ana mujarradin kasancewar mace hurra ya cikakkiya, su a wancan lokacin ɗaukarsa suke babban dalili ne da zai shiga tsakaninta da aikata laifin zina. Kamar kenan zina a gurin mace ya cikakkiya dalili ne da yake tabbatar da cewa ta ƙasƙantar da kanta da darajarta. Don haka hurriyata za ta hana ta zina. Abu na ƙarshe wanda cikin wancan sharuɗa shi ne iffat mace, kamewarta da mutuncinta. Ko ba a magana ta addini, mata waɗanda suke masu daraja masu mutunci ba sa aikata laifi na zina. Shi sa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka yi wa nana Aisha ƴarsa ƙage a kan sha'anin zina wanda zai zo a gaba a cikin wannan sura, sai ya ce wallahi ma rumina biha fil jahiliya afa nurma biha fil islam. Abinda ba a jefe mu da shi ba a cikin jahiliya saboda kamewarsu da mutuncinsu. Yana ganin a jahiliya ma babu addini ba a jefe su da haka ba, amma a musulunci za a jefe su da wannan al'amari. Da haka kamewa da sanin mutunci na kai dalili ne da shi kadai zai gadarwa da ɗan adam ya kasance ya bada kariya a kansa akan abin da ya shafi aikata wannan babban laifi. Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu. Don haka waɗannan su ne sharaɗai a taƙaice kuma da alaƙarsu da ɓangarensu ga mace musulma da yanda malamai suka tabbatar da cewa lallai sai an samu waɗannan sharuɗa ga mace musulma sannan ne za ta kasance muhsana, ma'ana mace wadda take kamammiya, kuma sannan ne zai kasance wanda ya jefi wannan mace ɗin to za a yi mishi hukunci na haddi, za a zartar mishi da wannan hukunci da Allah madaukakin sarki ya saukar na cewa fajriduhum 80 janda. Duk da yake akwai magana ta wasu malamai ɗin wanda suke ganin cewa idan ya zamanto an samu waɗannan sharuɗan amma a cire maganar iffa da kamewa, ma'ana mace musulma, mace ƴa, mace baliga, mace mai hankali, amma an shaide ta da aikata dama laifi na zina, to don haka ko da wani ya jefe ta da wannan ba za a yi mata, ba za a yi mishi hukunci na haddi ba, domin dama laifinsa ne, laifinta ne kai akwan da ta saba aikatawa, don haka ba za a yi mishi hukunci a kai ba. Amma dai abinda dai yake tabbatacce a gurin malamai kuma wanda aka fi tafiya a kan shi shine mutum idan ya jefi mace musulma da wannan abu to lallai za a yanke mishi wannan hukunci din. Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi ya nakalto maganganu na malamai akan sharuɗa wanda ya zama lallai a zamanto an same su akan wanda ya yi jifa ɗin, da kuma kalmomin da ya yi amfani da su gurin yin jifan kafin a zo maganar tabbatar da wannan laifi. Yake cewa shi wanda zai yi jifan, ma'ana mai kalmar kenan yanzu, dole ne a sami waɗannan abubuwa guda biyu a tare da shi, ya zamanto mutum ne mai hankali kuma wanda ya kai shekaru na balaga. Ta yanda da yaro ƙarami zai zo ya ce wance mazinaciya ce ba za a yi mishi wannan hukunci ba domin bai da hankali. Sannan kuma da mahaukaci zai faɗa wa mace haka ya ganta ya ce karuwa, to ba za a yi mishi hukunci ba saboda bai da hankali. Amma akasin wannan guda biyun idan ya kasance mutum bawa ne ba ɗa ba, in ya furta za a yi mishi. Wanda yake ba musulmi ba a bisa magana mafi rinjaye a gurin malamai, shi ma za a yi mishi wannan hukunci ɗin. Kadhalika suka yi magana akan abin da ya shafi kalmar da za a yi amfani da ita ɗin. Meye sharaɗin da zai tabbatar da za a ce an zargi wance ne ko an zargi wane ne da laifin aikata zina? suka ce dole kalmomin da zai yi amfani da su su tabbatar da ma'anar kusanta da namiji zai iya yi mawa mace ko kuma kusantar da mace za ta iya wa mace ƴar uwarta ko namiji zai yi wa namiji dan uwansa wanda wannan su ne suke tabbatar da haddi a kansu amma in yi amfani da kalmomi waɗanda suke jirwaye da kamar wanka ko suna iya daukan ma'ana guda biyu ko kaza ko ba kaza ba to ba za a yanke mishi hukunci da mujarradin waɗannan kalmomin ba har sai an tabbatar da menene yake nufi me abin da ya kulla a zuciyarsa ko ya kudura lokacin da ya furta waɗannan kalmomin ma'ana da za a zo a ce wance ai me yawo ce yawo zai iya daukan abu guda biyu yawo ita an shirye ta unguwa shiga dan fita can shiga nan fita can sannan kuma an Hausawa sukan iya amfani da kalmar yawo a matsayin me mace idan ta kasance ba kaman miya ba ko ta aikata hakan a baya za ta ga an ce ai da ta dan yi yawace yawace to irin waɗannan kalmomin kai tsayen an faɗe su ba a cewa shikenan wane yana nufin ai ya jefi wance ne da cewa mazinaciya ce lallai sai an samu kalmomi waɗanda suke sariha wanda za a yi amfani da su na kai tsaye ba kalmomi waɗanda suke kila wa kala ba don haka gurin faɗan kuma sai ya tunkari wani mutum bi ainihi ta yanda da watakila sai ambaci sunan wani a irin sunan da sai an nemi ƙarin bayani za a tantance shi to ba za a yanke mai haddi ba sai dai a ce yayi laifi ya tuhumi wasu da abin da yake na alfasha dole ya kasance kalma ce kuma da suna ne wanda yake nufin mutum wane din nan shi ake nufi ya ambata suna ko ya ambata yanayi wanda yake tabbatacce wance mai suna wance ta yi zina wane mai suna wane ya aikata zina ko ya aikata luwaɗi ko wani abu makamancin haka sannan ne wannan hukunci zai tabbata a kan shi to a cikin malamai waɗanda suke bibiyar nassoshi na alkur'ani kamar yadda muka faɗa a nan da ya ce wallazina yarmunal muhsanat muka kawo magana ta al-hafiz ibn hajar inda ya nakalto ijma'i daga malamai cewa ba wai kadai abin ya takaita bane ba ga maza su jefi mata a'a maza su jefi maza mata su jefi maza maza su ma su jefi mata mata su jefi maza ko mata a tsakanin su ko maza a tsakanin su duka wannan hukunci zai iya hawa kai sai yake cewa dalilai da suke nuna haka din na cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi iya maganar al-muhsanat ne a nan gurin ya a ma'ana an yi amfani da lafazi na mata saboda kamar yadda yake a ayan nan ta jiya da muka karanta az-zaniyatu waz-zani Allah ya amfani da damiri ne na mace saboda a kansu an fi samun illa ya fi zamantowa abun kunya a gare su jifan dan yanzu da za a ce ga yar gidan wane ko yar gidan wance mazinaciya ce ina tabbatar da tashin hankalin da za a shiga ba kamar idan an ce dan gidan wane ba saboda mace wannan abun ya fi mata lam'a ya fi zamanto mata abun kunya sannan kuma idan cutarwa ta tashi bayyana akan wannan al'amari to tafi zamantowa cutarwa ta fi yawa a gare ta shi yasa sai suka ce Allah madaukakin sarki ya amfani da lafazin mata din sannan kuma akwai wani kauli wanda suke nuna cewa ayar fa ta haɗe maza da mata ne takdirin shine wallazina yarmunal anfusal muhsanat waɗanda suke jifar rayuka waɗanda suke kamammu mutane waɗanda suke kamammu suka ce kuma abinda zai ƙarfafi wannan maganar tasu shine faɗin Allah madaukakin sarki wal muhsanatu minan nisa a cikin suratul nisa kamammu daga cikin mata sai suka ce wannan ƙarin bayani da Allah madaukakin sarki ya ce minan nisa bayani ne da yake nuna cewa yanzu fa bangaren mata ake yi wa magana amma nan da ya ce wal muhsanat kamammu don haka yana inda iya mata kadai Allah yake nufi da zai ce minan nisa kun ga kenan kamar wannan ayar ta ƙara fito da ma'anar cewa wancan hukunci ko ijma'i da malamai suka tafi a kan shi shine abin da yake na daidai akan wannan hukunci na cewa kowane bangare idan ya jefi kowane bangare to wannan hukunci zai hau a kan shi kazalika daga cikin matsaloli da malamai suke tattaunawa a ƙarƙashin wannan aya shine cewa jifan nan ko ƙazafin nan da za a yi mawa mace bayi da wai sharadi akan cewa lallai sai wannan mace ta kasance matar aure ce ko budurwa ce sannan za a yi mawa wannan wanda ya jifan haddi kasancewar ta mace to yana tabbatar da cewa idan an mata wannan jifa ta cika wancan sharuɗa na ihsan to za a yi mawa wannan wanda ya jefe ta haji kasancewar sa namiji ya cika wa'annan sharuɗa na ihsan ko da bai yi aure ba za a zartarwa da wannan wanda ya yi mishi wannan jifan wannan hukunci wanda Al-Hafiz Ibn Hajar ya kawo wannan magana a cikin littafinsa Fathul Bari wanda kuma idan muka kalli alal haqiqa cikin manufofi ko abubuwa da shari'a take tabbatarwa na hikima a gurin tsayi da haddi zamu ga hakan shine yafi dacewa da cikar ma'ana ta yanda ba za a ce wai wannan saboda ba matar aure bace ba dan an tuhume ta ko an jefe ta da zina ba za a yi mutum hukunci ba manufar ta shari'a shine ba da tarbiyya ta harshe kiyaye wa dan adam musulmi alfarmarsa da mutuncinsa ba za a bada dama a jefe shi da kowane irin kalmomi aka ga dama ko ake so ba domin taba mutuncin dan adam ko kiyaye mutuncin dan adam yana daga cikin manyan manufofi na addinin musulunci sai Allah madaukakin sarki yace summa lam ya'tu bi arba'ati shuhada da suka yi musu wannan jifa din basu zo da shedu guda hudu ba wannan shedu da me za su yi sheda za su zo ne su ba da sheda akan cewa sun ga wance da wane suna aikata laifin akan idan su sun gani kuma kowa zai ba da sheda ne lokaci daban ta yanda sai an samu ittifaqi mana sai an samu maganar su ta yi iri daya ta fannin fadar sifar da suka gani lokaci wuri da wasu abubuwa makamanta wannan wanda suke tabbatar da cewa eh sun hadu akan ganin laifin da za a samu wani kamar yadda muka faɗa a jiya a samu mutum uku su zo su ba da sheda a wuri kaza a gida kaza da karfe kaza wance da wani kowa na ya je gidan wance mun gantsu suna yi kata laifin sai na hudin ya zo ya ce ni ba wani na gani ba wani na gani wannan sheda ta tashi wannan kullun ina nana tawa zai ƙara nuna mana muhimmancin da addini ya ba wannan al'amarin da yanda ya sa kare mutunci na dan adam a wannan bangaren yake da matukar girma a cikin al'amari na addini ba wai kawai so ake daga an yi tuhuma a zartar da hukuncin ba da haka sai sun zo sun ba da shaida akan wannan laifin ra'ayal aini ba wai naga ya fito ba ko naga sun shiga wanka tare ko naga sun yi kaza wannan duk ba shi ake magana ba ana magana akan ganin aikata laifin kuru-kuru sannan za a tabbatar da cewa an yi wannan laifin ta yanda idan wannan wanda ya yi kazafi din ko wanda ya yi jifan ya yi tuhumar ya kasa tabbatar da wannan shaidu guda hudu to ga hukuncin da Allah madaukakin sarki ya dora a kansa shine ne fajriduhum 80 jaldatan ku yi musu bulala bulala 80 hukuma ta nawa kenan ta farko sannan wala taqbalu lahum shahadatan abada kada ku sake yadda da shaidar su duk wani al'amari da ake bukata a bada shaida a addinance ko da sun zo sun fada su ba ababan yadda bane ba yanzu sun tashi daga kasancewar su thiqa ma'ana wanda za a karbi labarin su in sun bayar wanda za a yadda da maganar su sun cire kansu daga wannan layi wannan ukuba ta biyu kenan domin musiba ne a cikin al'umma a ce kawai kai an shaide ka da cewa ba za a karbi maganar ka ba sannan sai Allah madaukakin sarki ya kuma cewa wa ulaika humul fasiqun ga wata karin hukubar waɗannan su ne fasikai ma'ana ba adalai bane bala a gurin mutane wala a gurin Allah madaukakin sarki wannan shine ukuba ko laifin ko hukuncin da Allah madaukakin sarki ya tanadarwa waɗanda suka jefi muminai ba su da wata hujja mai ƙarfi alal haqiqa abin da ya shafi kazafi al'amari ne mai girman gaske a addinin musulunci Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura ayoyi na gaban da zamu zo insha Allah ta'ala yace innal ladhina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adhabun adhim يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين wannan kadai ya isa tashin hankali da ukuba sannan manzala sallallahu alaihi wasallama ya lissafa kasancewar jifa da mutum zai yi wa ƴan uwansa muminai musamman mace din dan mu ƙara fahimtar fa hikimar da malamai suka gano din nan ta cewa jifan mace yafi illa yafi zamantowa aibu manzo Allah ya kawo wasu laifuka guda bakwai wanda ya musu take da cewa laifuka ne masu nutsarwa a cikin azabar Allah madaukakin sarki daga ciki yace wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat jifa da tuhuma da aikata zina da za a yi mawa mata waɗanda suke muminai kamammu waɗanda ba ruwansu bayan Allah ba su san hawa ba ba su san sauka da Allah irin wannan nawa ake aikatawa a cikin rayuwar miji me sauki ne ka ji a ce ai wancan neman maza take me sauki ne tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim muna ganin shi kamar ba wata kalma bace me nauyi saboda ai to me isa take fita ko me isa muke ganin ta a mota da wani ko me isa kaza duk wannan ba shi bane ba al'amarin na addini da ya shar'anta sai da gani da kuru-kuru sannan zaka ambata kazalika daga cikin abin da zai ƙara nuna mana irin ukubar da Allah madaukakin sarki ya tanada shine wannan aya din da muke akan ta na cewa za a yi mawa wannan wanda yayi kazafi in ya kasa tabbatar da shedu bulala 80 sannan wala taqbalu lahum shahadatan abada sannan kuma an dora mishi kambe na fasikanci ya zamo fasiki ba adali ba a cikin al'umma malamai da dama sun tafi akan cewa shi wannan wanda yayi kazafi din idan ya kasance wanda aka yi wa kazafin ya yafi yace shikenan wani da ka tuhume ni da wannan al'amarin bayan ban yi ba ko watakila ya zo ya nemi yafiyarta ne ko ta nemi yafiyarta ki haƙuri tuhumar da na yi miki ko ƙazafin da na yi miki wallahi na san ƙarya nake ba ni da hujja ba ni da kaza idan wannan wadda aka yi wa ɗin ta yafe ta ce shikenan na yafe gabanin a yi haddi a kai to shikenan wannan haddi ya sauka a kan saboda dama ana samar da shi ne saboda hukunci ne wanda zai ba ma waɗanda suke gani ko waɗanda aka yi a gabansu tsoratarwa da razanatsuwa a kan cewa ne kada su aikata irin wannan laifin kazalika ya zamanto lalla shi ne ga wanda aka yi wa ɗin na cewa ga wani abu na ukuba da Allah maɗaukakin sarki ya saukarwa wannan ma'abucin amma idan mutum ya gane ya yi laifi ya zo har ya nemi yafiya ya nemi tuba ai ya fito ƙarara cewa ne wannan illolin yanzu ba a magana su don haka mafi yawa daga cikin malamai suke ganin cewa idan mutum ya nemi tuba kuma ya nemi yafiya ga wanda ya yi wa wannan laifin kuma har ya yafe mishi to lallai shikenan babu magana ta cewa za a zo a yanke mishi wannan hukunci don haka waɗannan su ne a ɗan taƙaice abin da yake da alaƙa da magana ta hukunci na wannan bulala da za a yi mawa wanda ya yi ƙazafi ko hukunci na da Allah maɗaukakin sarki ya saukar a kansa waɗannan abubuwa guda uku yabqa wani abu wanda yake mai matukar muhimmanci a fadin Allah madaukakin sarki illal ladina tabu sai fa waɗanda suka tuba min ba'di zalika bayan sun aikata haka din wa aslahu suka kuma kyautata fa inna Allah ghafurur rahim to tabbas Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai rahama ne ma'ana Allah madaukakin sarki zai yafe musu wannan laifi da suka aikata saboda sun gane cewa sun yi laifi sun yadda cewa ba su aikata daidai ba sun nemi gafarar waɗanda suka aikata mawa ɗin kuma sun ƙuduri niyya cewa ba za su kuma aikata makamancin haka a gaba ba to fa inna Allah ghafurur rahim dama Allah madaukakin sarki sunansa ne kuma sifarsa ce cewa shi mai gafara ne kuma shi mai rahama ne to sai malamai suka tattauna akan cewa wannan jumla ta cewa fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne ko ayar gaba ɗaya abinda ta kunsa na ma'ana shin yana komawa ne kadai ga jumlar da Allah madaukakin sarki ya rufe wannan aya ulaika humul fasiqun cewa Allah ya yafe musu yanzu za a cire musu wannan kambe na cewa su fasikai ne sakamakon tuban da suka yi ko kuma a'a zai koma har izuwa da wala taqbalu lahum shahadatan abada sai zama idan sun tuba sun daina aikata wannan laifi to zai zamanto an yafe musu ta fannin Allah madaukakin sarki ya musu gafara sai ya bayi izuwa ga mutane yanzu za su dawo suna karɓar shahadarsu ma'ana suna karɓar gaskiyarsu a kan abinda suka faɗa kuma a cire musu kallon nan da ake musu na ba adilai ba ma'ana fasikai Allah ya sa kun gane abinda nake nufi ma'ana da Allah ya ce illal ladina tabu sai fa waɗanda suka tuba sai malamai suka ce wannan gafaran da wannan istisna'in da Allah madaukakin sarki ya ambata a nan shin yana komawa ne izuwa ga kawai wa ulaika humul fasiqun ko kuma yana komawa da wala taqbalu lahum shahadatan abada sai malamai suka ce a nan gurin Allah madaukakin sarki ya yi magana na hukunci ne guda uku don haka hukunci na farko abin da ya shafi bulala zahaba wan qada ya wuce ya faru in har an riga an zartar mai da bulalar da hukuncin ma'ana wanda aka yi ba kazafin bai yafe mishi bare hukuncin ya fada an riga an yi mishi to ko ya tuba ko bai tuba ba dama wannan babu wani hukunci akan wannan bayan wannan bila khilaf babu wani sabani amma abin da ya shafi karbar shaidar su to Imam Malik da Imam Ahmad da Imam Shafi'i sun tafi akan cewa za a ci gaba da karbar shaidar su sannan za a cire musu kambe na kasancewar su fasikai kuma wannan daga cikin magabata na wannan al'umma tun lokacin tabi'ai akwai wanda suka tafi akan wannan ra'ayi irin su Sa'id ibn al-Musayyib da sauran da yawa daga cikin magabata na wannan al'umma yayin da Imam Abu Hanifa ya tafi akan cewa a'a shi fa babu maganar karbar shaida wa ulaika humul fasiquna kadai illa alladhina tabu ta shafa ba za a ambace su da fasikai ba dan haka wannan istithna'i ya shafi wa ulaika humul fasiqun amma dan can maganar su ba da shaida a karba ya kare ya kau babu wannan magana su rike zantukan su da za su bayar duk wani abu da ake neman shaidan musulmi akai to su ba za a karba daga gare su ba dan haka wannan a takaice abin da ya shafi hukunci da Allah madaukakin sarki ya tanadar kenan na qazfu ma'ana jifa da mutum zai yi wa dan uwansa musulmi da aikata alfashamanciyarta a hukunci ma'ana abin da ya shafi luwadi ko neman mata ko makamancin haka dan haka sai mu fahimci lallai Allah madaukakin sarki ko addinin musulunci ya dauki al'amarin kare mutunci da daraja ta dan adam akan al'amari mai girma ta yanda ba haka nan ake yin jifa a yadda ba kamar yadda ba kowa ne idan yayi jifa za a yadda da abin da ya fada ba ta sanya ka'idoji da dokoki saboda girman sha'ani da mutunci da daraja ta dan adam take da shi kuma wannan sai ya kara ba mu tarbiyya ta harshe sako na cewa lallai dan adam ya rika ne taka tsantsan akan abin da zai furta musamman akan abin da ya shafi mutunci da daraja na mutane irin yanda ake sakin baki din nan cikin sauki yanzu kaji ana mai furta lefuka wata ko chat ta gani a wayar mijinta yana hira da wata wanda bata kamata ba za ta iya cewa yana neman mata haka ne ko ba haka saboda kawai ta ga kalmomi to mu gane cewa shi al'amari na abin da ya shafi wannan lamarin a addini ba al'amari bane ba na wasa ba al'amari bane mai sauki kuma zai yi kyau ko da muna yanzu a yanayin da zartar da irin waɗannan hukunce-hukunce ya karanci musamman a irin yanzu mu kasashenmu da muke zaune domin ba kasashe bane ba da suke tafiya akan tsarin mulki na addinin musulunci da aka zartar da hukunci na zina hukunci na kazafi hukunci na kisasi da wani abu makamanta haka yana zamantowa abu ne mai wahalar gaske to kar mu dauka shikenan ruwa ta sha tunda babu hukunci babu kaza shikenan ai ko na fada ba wanda zai yanke mun hukunci ba wanda kaza to sai ka ji tsoron kada mutum ya kasance cikin wancan innal ladina yarmuna almuhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah don ba a duniya kadai zancen yake ba akwai ne akwai gobe kiyama akwai hisabi Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu ya ba mu ikon kiyaye harsunan mu na'am wal ladina
yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada فشهادة أحدهم أرفع شهادات بالله إنه
al alkhairi. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa a cikin wannan sura mai albarka, walladhina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina as-sadiqin. Waɗanda kuma suke jifan matayensu kuma ba su da wasu shaidu sai su karan kansu, to shaidar ɗayansu ita ce ya shaida da Allah so hudu akan cewa shi lallai yana daga cikin masu gaskiya. Wal khamisatu anna la'natallahi alayhi in kana min al-kadhibin. Tabiyar kuwa kan cewa tsinuwar Allah ta hau kansa in ya kasance daga cikin makaryata. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. كما أبن دزي كور متى دا أذاب رحدي شين يتشيدا سوهد كان شيلا لينا دا جكم مقريتا. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. تبيرك وكان شوى للي فشن ألا يهو كانت إذن ياسسن شيدا جكم ما سوغس إياه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. بعدم فلل الله غريق با درها مرسا دا كمتشي وألا مي كربرتو باني مي هكما تودايا كنيتا مكريتا دا بچكنكو. ولنن أدن قليشيني ترجمة كيف يدا ولنن آيوي سكونسا ولنن آيوي دمال ما تكرن تامنا آيويني واند أكي منسو suna ko take da ayatul mula'ana, ayoyi na li'ani. Wani hukunci ne ke bantacce da Allah madaukakin sarki ya saukar a bisa wannan hukuncin da ya gabata da muka karanta yanzu. Allah ya saukar da hukunci na cewa a tuhumi ko jifa da za a yi wa mata kamammu mu'minai, to idan aka kasa tabbatar da shaidu a kansa guda hudu, to za a yanke wa mutum haddi na bulala 80, sannan kuma ba za a karbi shaidarsa ba, sannan kuma ya samu wani take na cewa ya kasance cikin fasikai. To wannan sai ya zamanto waɗannan ayoyi na li'ani kamar wani istisna'i ne, wata keɓancewa ce a cikin wancan hukunci mai faɗi da Allah madaukakin sarki ya saukar. Hukuncin kuwa ya shafi ma'aurata ne wannan su kadai. Namiji ya tuhumi matarsa da aikata zina, domin yanayin a gare su na daban ne da a ce wani wanda yake ba ma'aurata din ba. Allah ya ba su wata kofa, wani ƙari na mafita akan wannan hukunci da ya zartar akan su, ya zartar akan mu'minai na cewa idan aka yi jifa sai an tabbatar da shaidu. Saboda ne samun tabbatar da shaidu din daga ɓangaren namiji sa'ilin da ya samu matarshi akan aikata wannan laifi abu ne wanda yake zai dan ba da wahala a mafiya yawan lokuta. Don haka sai Allah madaukakin sarki ya ba su wata mafita wadda take ta dace da yanayin da suke ciki, domin zai iya zamantowa namiji ya samu matarshi da aikata wannan laifi amma kafin ya tattaro shaidu guda hudu da za su zo su taya shi ba da shaida akan wannan laifin, al'amari ne da kamar wuya. To sai Allah ya bada wata mafita ta cewa ne a yi rantsuwa waɗanda suke za su zamanto a makwafin wannan shaidu ɗin. Ma'ana an ce a ka shaidu guda hudu, shi ba yi da shaidu guda hudu, to bari ya zo ya rantsuwa guda hudu wadda za ta zamanto duk ɗaya tana a makwafin shaida guda ɗaya. Rantsuwar akan me zai yi? Innahu lamina sadiqin, zai rantse da Allah cewa abinda ya tuhumi matan nan tashi lallai fa na abin da ya shafi zina da gaske yake, shi ba ƙarya yake ba. A tabiyar din wadda ita ce hakam din, ita ce mai yankewa, mai rarrabewa akan menene ya auku, kowace matsaya mai yin wannan al'amari ya tsaya a kai. Wal khamisatu anna la'natallahi alayhi in kana min al-kadhibin, in an zo rantsuwa ta biyar, to rantsuwa zai yi da cewa idan har ƙarya yake yi akan wannan laifi da ya tuhumi matashi da ichi ko ya jefi matashi da shi, to la'anar Allah ta tabbata a kansa. To idan ya yi wannan shi kenan sai a juyo kuma ɓangaren ita ma mai macen, sai ta ce ita ma tana rantsuwa akan cewa abinda mijin nan nata ya tuhume ta da shi ƙarya yake yi, ita ba ta yi zina ba, bata aikata wannan laifi ba, ita ma za ta yi wannan rantsuwa har guda ne guda hudu. To da an zo wal khamisata anna ghadaballahi alaiha in kana min as-sadiqin, ta ƙarshen sai ta ce tana rantsuwa da cewa fushin Allah ya tabbata a kanta idan har mijinta gaskiya yake. Da wannan ne kadai mace za ta kare kanta idan mijinta ya tuhume ta da laifi na zina aka je gurin rarrabewa da yanke hukunci. Ta yanda shi idan yayi wannan rantsuwa tasa har guda hudu ya roƙa wa kansa la'anar Allah a ta ƙarshe, idan ita ba ta yi wannan rantsuwa ba to sai an yi mata hukunci wanda za a zartar mata da haddi na jefewa a matsayinta na mace wanda take a ƙarƙashin inuwa ta aure. Amma idan ta yi wannan shine wa yadra'u anha al'azab, za ta ba wa kanta kariya daga wannan hukunci na haddi, wannan azaba da za a yi mata ta haddi da za a zartar mata, za ta ba wa kanta kariya ne game da shi idan ya kasance mai ta yi wannan rantsuwa. Wannan shine abin da ake cewa li'ani a shari'ance, kuma yana daga cikin hukunce-hukunce masu nauyin gaske da yana bukatar taka tsantsan lallai kafin gudanar da shi, domin fushin Allah maɗaukakin sarki, la'anar Allah maɗaukakin sarki ba al'amari bane ba na wasa da mutum zai furta shi a harshensa alhalin ya san ba akan gaskiya yake. Shi sa za ka yi mamaki wani lokaci wanda ya maida tsarin rantsuwarsa, in na yi kaza Allah ya tsine mu, akwai tsoro. Duk gaskiyarka addini bai baka dama ka rika jawo kanka la'anar Allah ba. Ku duba ku ga irin wannan babban al'amarin, sannan Allah ya yi umarni da ai wannan. Ta haka zai kyau lallai mutum ya yi kokari ya kare harshensa daga irin yi wa kansa wannan munanan addu'o'i, domin ba addu'o'i bane ba na wasa. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa walaula fadlullahi alaikum, ba dan tausayin Allah madaukakin sarki ba da jin kansa da tausasawarsa cikin abun da yake shar'anta mana na hukunce-hukunce, ta yanda ya samarwa da ma'aurata mafita a kan wannan laifi da aka zartar da hukuncin sa ayoyin da suka gabata, to da an wahala, da an shiga rintsi, da an shiga damuwa, namiji ya ga matarsa tana aikata wannan laifi amma ba yanda zai yi, saboda ba zai iya samar da shaidu guda hudu wanda za su tabbatar da hakan ba. Mace ta ga mijinta tana zarginsa da aikata wannan laifin, ko ta gani ra'ayal aini amma ba ta da shaidu guda hudu, to da an yi zaman auren da ni, da wahala. Amma saboda Allah maɗaukakin sarki cikin rahamarsa sai ya samarwa da ma'aurata mafita, da haka wannan sai ya zamanto falalarsa ne a gare mu, rahamarsa ne a gare mu, sannan kuma kasancewarsa mai karɓar tuba na bayi idan suka tuba, sai ya ba da dama izuwa ga cewa mutum ko da ya aikata haka ɗin daga baya ya zo ya tuba, to akwai sa ran cewa Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa, ya gafarta masa. Sannan Allah maɗaukakin sarki hakimun ne, mai hikima ne, duk hukuncin da ya zartar, duk umarnin da ya yi, duk hannun da ya yi, akwai hikima a cikin tabbatar da haka, ta yanda ba dan tuban naku da zai karba ba, to da ya kunyata makaryata cikin sauki a tsakanin miji da mace din, da Allah ya sanya wata alama inda ya ga dama, ga yanda za a gane mai karyar, ga yanda za a gane mai gaskiya, da ya tona asiri. Amma da aka yi irin wannan al'amarin, ya zartar da hukuncin da za a yi, sai idan mutum ya koma ya tuba a tsarin cewa Allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa. Waɗannan ayoyi sun fitar da ruwayoyi na hadisai wanda suke ambata su a matsayin dalili na saukar waɗannan ayoyi na li'ani da Allah maɗaukakin sarki ya saukar a cikin wannan sura mai albarka, suratul Nur. Ruwayoyin suna da yawan gaske, sai dai zan takaita mana akan la'alla guda biyu ko guda uku, duba da muhimmancin da suke da shi na abin da suka kunsa da kuma ingancinsu. Riwaya ta farko da za mu yi magana a kanta, riwaya ce da Imam al-Bukhari ya fitar, wanda hadisi ne na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa Hilal bin Umayya ya zargi matarsa da yin zina, sai ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo mishi kuka. In na ce zarga ba ina nufin ba gani ya yi ba, sai dai a gurin mai sauraro sunan shuwana ya zargi matarsa tunda kai baka gani ba, da haka sai ya zo da wannan koke nasa na zargi akan cewa yana tuhuman matarsa ta yi mu'amala da wani wanda ake ce mishi Shariq bin Sahma. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi albayyinatu aw haddun fi dhahri, ka kawo mana shaida ko kuma mu tsayar maka da haddi, mai maka bulala a gadon bayanka, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya riga da ya faɗi hukuncin wanda suka yi wannan abu. sai Hilal bin Umayya yace ya Rasulullah ya manzon Allah yanzu ɗayanmu zai samu matarsa tana mu'amala ta wannan aiki tsakaninta da wani namiji sannan wai sai ya tafi ya je ya nemo shaidu wurin tabbatar da wannan yani al-mawqif mutum zai karanta ya gani namiji ya shigo ya samu matarsa irin wannan yanayin har yana da nutsuwar da zai fita ya je ya nemo shaidu ya kawo domin su taya shi sai manzon Allah ya ci gaba da nana ta mishi al-bayyinatu wa illa haddun fi dhahri ka je kawo mana shaida idan ba haka ba za mu zartar maka da bulala a gadan bayanka ma'ana kawai wannan hukunci fajliduhum 80 jalda ya haukan Hilal sai Hilal yace wallazi ba'ataka bil haqq inni la sadiq naran sai da wanda ya aiko ka da gaskiya lallai ni gaskiya nake akan abinda nake furtawa kuma Allah madaukakin sarki zai saukar da abinda zai kubutar da ni akan bulala ko haddi da za a yi sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya wallazina yarmuna azwajahum kawai sai Allah ya aika mala'ika jibrili da wahayinsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saukar da waɗannan ayoyi har zuwa in kana minas sadiqin dan haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura ya ce aje a nemo Hilal bin Umayya da matarsa su zo ana zuwa da Hilal da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta mishi ga abin da Allah ya saukar na hukunci sai me inna allaha ya'lamu anna ahadakuma kadhib manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da cewa bayan ya karanta musu Allah madaukakin sarki ya san lallai daya a cikin ku ƙarya yake yi mana gaskiyar ta daya ce kai ka ce tayi ita ta ce bata yi ba dole akwai wanda yake da gaskiya akwai maƙaryaci fa hal minkuma ta'ib a cikin ku akwai wanda zai tuba ya ansa laifin sa na cewa ko dai Hilal ya ce ni kazafi ne mata ƙarya ne mata ko kuma ita ta ce na yadda na amsa abin da ake tuhuma ta ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin su shikenan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu wannan sai Hilal ya gudanar da wannan rantsuwa din kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi umarni ita ma kuma ta gudanar da wannan rantsuwa ta zo ta biyar din waqafuha waɗanda suke majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka dakatar da ita innaha mujiba suna fatunatar da ita wannan fata hudin da za ta biyar din nan da zaki ita ce fa mai zartar da hukuncin ita ce za ta tabbatar miki da wannan abu da zaki ambatawa kanta Abdullahi bin Abbas yace sai ta dan fara inda ta dan yi shiru har sai da muka yi tunanin cewa za ta dawo da baya ta ce na aikata wannan laifin kwatsam kawai sai suka ji ta ce la afdahu qaumi sa'iran yawm bazan taba kunyata mutane na ba bazan kunyata kabila ta ba bazan kunyata yan gidanmu ba irin dai abin nan da mutum yakan ji idan yayi abu na rashin gaskiya na cewa zai tozarta yan uwansa ko makusantansa dan haka sai ta ci gaba ta kammala wannan rantsuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace absiruha ku sa mata ido ku lura da ita idan ta haihu idan dan da ta haifa ya zo akhala al-ainain ma'ana dabi'a da wani lokaci akan samu ɗaiɗaiku daga cikin mutane na cewa ka ga mutum halittar idansa kamar an sa masa kwalli akan samu wannan har a cikin dabbobi ko doki ko makamancin haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ta haifi da akhala al-ainain idansa ya zo kamar an sa masa kwalli sannan kuma ya kasance wanda yake mai cikar nama ne na mazaunai sannan mai manyan ƙauri ne to ku sani cewa wannan ɗa ba na kowa bane ba sai sharik min sahma ma'ana wannan farka nata da mijinta ya same ta da shi to wannan sifofi ne wanda za su tabbatar da cewa ɗansa ne kwatsam faja'at bihi kadhalik sai ta haifi ɗan nan nata a wannan yanayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata dan haka ne mijinta gaskiya yake sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace laula ma madha min kitabillah ba dan abin da ya riga da ya gabata ba na hukuncin da Allah madaukakin sarki ya saukar a cikin littafin sa la kana li wa laha sha'an kamar a Hausa kace da kuwa ta hadu da ni da ni da ita muna da wani al'amari na musamman amma ba yanda manzon Allah zai domin ta daukar wa kanta wannan rantsuwa din da ta riga ta aikata wannan riwaya ta farko kenan wadda kamar yadda na faɗa Imam al-Bukhari ya fitar da ita a matsayin dalili na saukar wannan aya na abin da ya faru tsakanin Hilal bin Umayya da matarsa da kuma wanda ya same shi da matarsa suna aikata wannan laifi na zina Allah ya kiyashe mu yanayi na lokaci ba zai bamu dama mu tiki abin da wannan ayoyi suka kunsa ba a yau insha Allah ta'ala za mu kwana anan gobe za mu dora akan ci gaba da kawo ragowar riwayoyi guda biyu na abin da ya shafi wannan dalilin saukar waɗannan ayoyi da kuma abin da suka kunsa na hukunce-hukunce wurin tabbatar da waɗannan hukunci na li'ani da Allah madaukakin sarki ya saukar. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ga tambayoyi ina jin guda biyu zamu iya amsawa yanzu. Wannan tace mata da miji ne bayan sun yi sahur kuma sai suka fara mu'amala ta aure basu ankara ba sai suka ji as-salatu menene hukuncin azumin su. Alal haqiqa kafin in fadi hukunci abu ne da yake da muhimmanci kuma jan hankali akai al'amari na addini ya kamata mu rika kamanta kiyaye ka'idojin sa ba da rubansa da wasa ba. Allah yace uhilla lakum laylatal siyami rafathu ila nisaikum. Adaran nan tun daga shan ruwa har ba a samu wani lokaci ba sai gab da shan da daukan azumi da za a sa yanayi a cikin la'alla wani rudani ko kuma ya zamanto kamar akwai nau'i na ganganci ko wasa a ciki. Ya kamata a lura bai kamata a rika wasa da sha'ani irin wannan ba, amma abin da ya shafi hukunci zamu iya cewa da zaran an ji mai kiran sallah ya fara kiran sallah alama ce ta cewa me lokacin azumi ya fara, ta haka daga nan a yi kokari a iyakance ko ma menene. Idan an kamanta haka ta yanda kamar mai cin abinci yana cikin cin abinci ya ji an yi kiran sallah ko ya niyyaci da ya ci abinci, tunda akwai magana da malamai suke cewa idan kana cikin cin abinci ne baka karasa ba aka kira sallah to za ka yi me, za ka karasa wannan abin da yake a hannunka ko yake a gabanka. To idan ya zamanto an riga da an yi kiran sallah ne kun ji da kunnanku ba wai ba ku ji ba, to kun san me hukuncin ya faru ya auku, don haka sai a dakata. Ina kyautata san idan har an dakata a haka babu laifi, amma bayan jin kiran sallah a kuma ci gaba da abin da ake yi to lallai wannan kan an aikata laifi wanda ta iya yi wa al'amarin sa ya zama babba. Dan haka dai ayi kokari a kiyaye dan Allah irin wannan alfarma ta irin waɗannan lokuta din na musamman. Wannan akwai da tayi tambaya akan abin da ya shafi azumi kamar ko shekarun baya bata azumi da in tana jina da Allah in mun kammala karatu ta zo, domin akwai abin da lallai akwai bukatar ta bayyana shi kafin ne abin da yake a kanta. Wannan kuma tana magana akan sallar tarawihi da bin liman idan yana karatu. To abin da yake dai asali wanda zan iya halartowa yanzu shine bin karatu idan ana yin sallah a gurin wanda yake bin sallah ta jami'i ba abu bane ba da shari'a ta ba da dama ko tai umarni da ayi shi. Abin da yake akan ki shine ki saurara ki ji wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, haka Allah madaukakin sarki yace kamar yanda hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daban-daban suka nuna yanda manzo Allah ya shar'anta cewa wanda yake bin sallah wanda ake karatun ta a bayyane to ya saurara da ya ji daga abin da liman yake karantawa. Don haka abin da ake so a gare ki shine me ki saurara ki tsai ki rika ji daga liman, kar ki rika bin sa daga abin da kika haddace ko kuma ki dauki qur'ani ki rika karantawa, duk wannan bai cikin abin da aka abin nan dinki. Illa iyaka dai idan ban manta ba na taba cin karo da wata magana da bazan ila halarto cikin malamai wanda yayi ta bayan su kai tsaye na cewa mutumin da yakan iya samu barazana a khushu'in sa idan ya kasance sallah ne tsayi ce kuma yayi shiru yana ta bi, ana ta sallah yana ta bi, to wata ina jin tana mantawa sallar take yi za ta tafi tunanin me zan dora me zan sauke me ake a gida ni da wancan mun yi kaza saura takalmin sallar wani ta tafi ta bar sallar, to wata kila sai an yi kabbara sannan za ta dawo. To waɗanda suke da irin wannan za su iya bibiyar karatun a cikin zuciyarsu ta yanda ta haddace za ta rika tafiya da liman amma ba da bakinta za ta rika furtawa ba da zuciyarta, kin ga sai ya zamanto ta tattaro ko ta yi wa zuciyarta wani turke na ta tafi wani guri. Kazalika kuma dama abin da ake so sauraro da tsayi domin bibiyar ma'anar alqur'ani din ana karantawa yana shigar ka, to wannan zai taimaka bata idan har Allah ya sa tana da sani gwargwadon hali akan abin da ya shafi ko alqur'ani ya kunsa na ma'anoni. Wannan dai shine abin da na iya halartowa yanzu. In Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe idan akwai wani karin bayani insha Allah za mu kara. Wannan kuma take cewa a cikin karatu na yau an yi magana akan hukunci na kazafi wanda ya shafi wanda ya tuhuma ko yayi wa wani kage na cewa ya aikata zina to a cikin maganar ta ji an ce wanda ya tuhumi wanda wani da cewa ya aikata madugo ko luwadi shi ma duk yana ciki to shin wai dama hukuncin su daya da zina a wannan babu hukuncin su daya dan haka ba sauki bane ba kawai kice wancan yar lesbian ce da ake fada yanzu din nan kawai daga kin ga wata alama irin daga cikin watakila alamomin masu aikata wannan laifin sai ki yanke hukunci kice wancan yar lesbian ce ko wani ai dan kaza ne cikin irin wannan laifuka din duk tafiyar beci a wannan shine abin da malamai suka tafi akan shi tuhumar mutun ne ai akan abin da ya shafi mutuncin sa a wannan bangare din da haka lallai a yi kokari a kiyaye ina ƙara nana ta saboda irin yanda yanzu zamanin nan ya zamanto wallahi harka ta saurin ambata wannan abun a tsakanin musulmi ya zamanto mai sauki ne wani yar hujja ce wadda ba ta da kwari wata shubha ce ma bata kai magana ta hujja ba amma sai a ne sai a tuhumi mutum akan wannan ba a yin wannan sai da dalili na kuru-kuru na zahiri na ra'ayal aini na gani ba labari ba na shaida
أرض الجنة الخضراء.